أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da zamu yi a wannan saduwa namu zamu yi zance ne akan sallah wanda take na ayoyin ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ko abinda ake ce mata salatul ayat daya a cikin salloli wanne suke wajibi shine sallan nan na alamomi na ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sallah yana zama wajibi sabili da wayansu waqi'a da suke faruwa a sama ko kasa misali kaman rawan kasa ko abinda ake ce masa wai rana ya kama wata ko wata ya kama rana shine abinda ake ce ma khusuf ko kusuf naji wannan da Hausa suke cewa rana ya kama wata ko wata ya kama rana ka same shi a cikin wayansu halsuna da yawa a lugar halshin duniya na magagganu daban-daban haka su ma suke fassaran wannan zahiran ina ji wannan ababe guda uku da muka ambata sawa'an rawan kasa ko khusuf shine me abin nan rana wata ya shiga ma rana ko rana ya shige ma wata wannan wata zahira ne ba nan ne wurin binciken wannan shin wannan abin yana faruwa ko bai faruwa me malumma na ilmul falak da ilmun nujum suka yi zance akan wannan naji baba giran wannan bahasi bane wanne na da wani fage daban wannan ababe guda uku ayoyin ga guda uku idan suka wakana sawa'an mutane sun sorace ko basu sorace ba ya firgitar da mutane ko bai firgitar da mutane ba wannan sallah wajibi ne mutum kaisa sa'annan na biyu kaman sawan da yake faruwa da wani walkiya da ke faruwa a sama ko iska sawa'an wannan iska launin sa baki ne fari ne ko wani launi yazo da shi idan irin wayannan lamura suka wakana ya zamana mafi yawa daga mutane sun firgice to nan wajibi ne muyi wannan sallah akan haka sallan aya ya kashkashi biyu shine rawan kasa ko rana ya shige ma wata ko wata ya shige ma rana wannan sawa'an ya firgitar da mutane ko bai firgitar da mutane ba wajibi ne muyi wannan sallah amma wani waqi'a da za ta faru daban wani sawa da za yi wani walkiya da za yi wani guguwa da zai taso ya firgitar da mutane mafi yawa daga mutane su firgice da wannan abin da ya wakana za mu yi wannan sallah amma idan mafi yawan mutane ba su firgice mutane guda 10 ko 20 suka sorace to wannan ba za mu yi wannan sallah ba a wannan bangare abin tambaya ne shin ya ake yin wannan sallah agun mazhabin nan na ala yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da farko dai kaifiya na wannan sallah shine mutum zai yi sallah raka'a biyu kowani raka'a kuma ya kunshi da ruku'i guda biyar a sallah na aya ko abinda ake ce ma salatul ayat gabanin kowani ruku'i wajibi ne mutum ka karanta Fatiha da sura, sai ka yi ruku’i, sai ka tashi ka karanta Fatiha da sura ka yi ruku’i, ka tashi ka karanta Fatiha da sura ka yi ruku’i, haka nan har sau biyar. A raka’a ta biyu kuma haka mutum za ka yi, za ka karanta Fatiha da sura ka yi ruku’i, ka tashi ka karanta Fatiha da sura ka yi ruku’i har sau biyar, sa’an nan idan ka taso ka yi sujjada guda biyu ka yi tashahudi ka sallama. Wannan shi ne kaifiya da ake ce mata kaifiya mai sawo. Akwai kaifiya matakaiciyan kaifiya da ake wannan sallah da shi. Shi ne mutum bayan ka karanta Fatiha ka kare, sai ka samu wata sura guda daya, ka raba ayoyinta guda biyar adadin ruku’in da za ka yi, wannan kuma ya isar. Kamar yadda za mu samu sura a cikin surorin nan na Qur’ani, mu yi misali da shi a kan wannan sallah. A raka’a ta farko, bayan mutum ka karanta Fatiha, sai ka ce Bismillahirrahmanirrahim, wannan aya ne a wurin mazhabin Ahlul Bait salamullahi alaihim, sai mutum ka yi ruku’i. Idan ka taso daga ruku’i ka ce Qul huwallahu ahad, sai ka yi ruku’i ruku’i biyu kenan. In ka taso Allahu samad, sai ka yi ruku’i ruku’i uku kenan. In ka taso lam yalid wa lam yulad, sai ka yi ruku’i na hudu kenan. In ka taso wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sai ka yi ruku’i ruku’i ta biyar kenan. Wannan matakaiciya sallan aya kenan. Bayan haka sai ka yi sujjada guda biyu, sai ka tashi ka yi raka’a ta biyu. A raka’a ta biyu haka kamar da ka yi raka’a na farko, kake so za ka yi raka’a ta biyu, yani ka rarraba sura daya ka raba ayoyinsa kamar yadda muka yi bayani a raka’a ta farko. Lokacin sallan nan na aya, abin da ya danganci shige rana ya shige ma wata ko wata ya shige ma rana, a lokacin da wannan waƙi'a ya faru har zuwa lokacin da zai kwaranye, yani kamar da suke cewa rana ya sake wata, lokacin ne za a yi wannan sallah. Amma sauran ayoyi da suke wakana kamar rawan kasa ko sawa a sama ko walkiya da ke faruwa a sama, wayannan ba su da lokaci. Yani duk lokacin da aka yi wannan rawan kasan, bayan sama, bayan wannan waƙi'a, mutum za ka tashi ka yi ada'in wannan sallan. Bayan haka hukunce-hukuncen sallan nan na ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan’uwa musulmai, idan ɗaya a cikin wannan sababba suka wakana da suke sababa wannan sallah, a wani gari, to mutanen wannan garin wajibi ne a kansu su yi wannan sallah, amma mutanen da yake ba su wannan garin, to ba wajibi ne kansu su yi wannan sallah ba. Ala sabilin misal, mutum wanne yake Togo, sai rawan kasa Allah ya kiyaye ko rana ya shige ma wata wannan waƙi'a ya faru, to ina ji kai da kake matsalar Najeriya ko Ghana, wannan ba wajibi kanka ne ka yi wannan sallah ba. Sai dai kuma wannan abin kun gansa ko kun ji wannan rawan kasan ya kai zuwa gare ku. Ko a'a, yani mutum kana gari kaman Kano, sai wannan waƙi'a ta faru, sai wani yana Lagos, to ba wajibi ba ne ya yi wannan sallah ba. Sa'an nan hukunci na biyu, idan mutum a cikin ɗaya a cikin wannan raka'awoyi guda biyu ya karanta sura ta Fatiha sau biyar, ya karanta sura kuma ɗaya guda biyar, sa'an nan raka'a ta biyu sai ya karanta Fatiha sau ɗaya, sai raba sura a cikin surorin nan na Qur'ani, ya yi wannan raka'a'o'in ruku'i da shi kamar yadda muka ambata sallansa ya inganta. Masalan a raka'an farko ka karanta Fatiha, sai ka karanta suratul takathur, raka'a ta biyu ka karanta Fatiha, ka karanta suratul asr, haka nan kowane Fatiha ka karanta sura. Amma raka'a ta biyu ka karanta Fatiha daya, ka raba masalan surat qul huwallahu, suratul ikhlas, ka raba ayoyinsa game da basmala zuwa biyar, ya isa sallan ta inganta. Ina ji wannan sallah ta ayat ko sallan nan na ayoyi ko alamomi akwai wani kaifiya daban da yake an ambata shi a cikin manya-manyan littattafan nan na fiqhu, kamar ka koma a cikin Urwatul Wuthqa za ka ga waɗansu bayanai. Sa'annan akwai abin da yake mustahabbi a cikin wannan sallah. Mustahabbi ne gabanin mutum ka yi ruku'i na biyu da na hudu da na shida da na takwas da na goma, mutum ka yi kunut. Idan kuma ba ka yi kunut a cikin wannan bagire ba, yani gabanin ruku'i na biyu da na hudu da na shida da na takwas da na goma, kaya ruku'i bayan ka gabanin ruku'in karshe ka yi ruku'i, gabanin ruku'i na goma sai ka yi kunut, wannan ba laifi, mustahabbi ne an so haka. Kowane daya a cikin ruku'i na wannan sallah rukuni ne, bi ma'ana idan ka bar daya a cikin wannan ruku'an, to sallanka za ta samu tangarda kamar yadda muka yi bayani bambanci abin da yake wajibi, wanne yake rukuni da wanne yake ba rukuni ba. Idan ka bar wannan akan ganganci ko mantuwa ko ka kara, to sallan mutum ya bata. Sannan wannan sallah an yayi sa a cikin jama'a, amma idan aka yi sa cikin jama'a, Fatiha da sura lokacin liman zai karanta Fatiha da sura, kuma mimu za ku yi kawaici ne kuna sauraron sa. Ma'mumi zai yi koyi da liman sawa'an a cikin raka'a ta farko ne ko na biyu, matukan liman bai yi ruku'i ba, bai ɗaya a cikin ruku'i ba. Amma idan liman ya yi ruku'i na farko, to wurin koyi da liman ya kubce da mamumi kenan, yani mamumi ba zai yi koyi da liman bayan haka ba. Sa'an nan idan sababin wannan sallah ya faru sau ɗaya sau biyu, to wannan sallah ya wajabta. Masalan an yi rawan kasa da sahe, da azahar kuma aka sake yin rawan kasa, to dole ne da safe ku yi sallah, da azahar kuma da yawa kana ku yi sallah. Naji a takaitaccen zance wannan shine abin da ya danganci sallan nan na aya. Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahmansa ya kiyaye mu dukan bala'i. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.